أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدساقوا وأن مسلاتي متانا البركة مسجد عثمان بن عفان دنسي قبل كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم والله فوالسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى وانا نشيني مجلس منا دريد بيو اتكين كراتم وانا للتاهي منا اشرين دا تقص غا وطن سلقيدة هجراء دا مكزوة مدينة دبو دايا دا قريب دو دا اربعين دا بيار وان دي 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 دا بيار غا وطن شدة اكلان دا بطور دو بيو دا اشرين دا بودو ادام با من تابا karatun mu na karshe muna cikin shakhsiya ta 26 shine Sabit bin Dahdah dai wanda ake mai take da mutumin da ya bayar da kanshi ya ba da dukiyar sharamce ga Allah malam ya fara kawo mana kissa ta irin ramci wanda Sabit ya baiwa Ubangiji mun yi bayani lokacin da Ubangiji ya saukar da wannan ayan manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan wani ne zai bai wa Allah ramci ramci wanda yake mai kyau Sabit yace ai ubangijin mu mawadaci ne kuma ya za a yi ne murmuci a gare mu insha Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mai lalle ubangiji yana neman mu bashi ramci dan mu girbi abin da muka bada a gobe kiyama kai sai Sabit yake cewa manzo Allah ba ni hannayenka yake cewa ina da garake guda biyu dukkan su na bada su fi sabili na bada su ramci ga Allah manzo Allah yace a ba haka za a yi ba ka zabi daya ka bada ta fi sabilillah daya kuma ne ta kasance maka garkuwa da kai da iyallanka Sabit yace to akwai daya garkashi wanda yayi soyuwa a gare shi yace ya dauke ta ya bada a cikin ta da kai ƴaƴan da dino guda 600 yace dukkan su ya bada su fi sabilillah ya bada su a matsayin ramci ramci ga Allah ina sarar mun tsaya inda malai ya kawo mana Sabit ya koma ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mai idan jaziyaka Allah bihi aljanna wannan ramtan da ka bada Allah zai sakanta maka da gidan aljanna malai sai yake cewa fantalaqa abu dahda shay na 198 yake cewa fantalaqa abu dahdahi hatta jaa umma dahdah وهي مع صبيانها في الحديث تدور تحت النخل فأنشأ يقول هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد بيني من الحائط بالوداد فقد مدى قرضا إلى التنادي أقرضته الله على اعتمادي بالطوء منا ولا ارتداد إلا رجاء الضعف في الميعاد فارتحلي بالنفس والأولاد والبر لا شك فخير زاد قدمه المرء إلى الميعاد Sabit da ya iso manzo Abu Malik ya kawo mana yake cewa Sabit sai ya kama hanya hatta jaa ila ummi Dahda ya bar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da yazo zuwa ga uwar Dahda kinai iyalin shi wahiya ma'a sibyaniha fil hadith tadubu ita kuma wannan matar tashi tana tare da yaranta iyan shi kenan suna hira tahta an-nakhl kalkashin iya kalkashin wannan dabina fa aisha ya kul kai tsaye da yazo sai yake ce mata sai ya fara waki yake cewa hadaki rabbi subul rashadi
yake ummar dahdah Allah ya shiryar da ke tafarki wanda yake na shari'a ila sabilil khairi was sadadi zuwa ga tafarki na alkhairi da dacewa yake cewa baini min alhaqiq bil widadi tsakankani na da wannan garkan soyayya ce saboda a cikin ta ake ci a cikin ta ake sha a cikin ta ake badawa fi sabilillah a cikin ta ake taimako a cikin ta ake komai yake cewa tsakankani na da wannan garkan soyayya ce iya soyayya dama kuma ubangiji ya bayyana mana idan zaka bada fi sabilillah ka bada abin da ranka take so wai ba abin da ranka take kyamata ba ba shi zaka dauka ka bada ba yake cewa to soyayya ce tsakankani na kauna ce tsakankani na da wannan garkattawa faqad mada qardan ila tanadi to daga yau na rigayi na yanke duk abin da yake tsakankana da wannan garkan na bada ta a matsayin ramce ila tanadi zuwa ranar da za a kirayi kowa da kowa kamar yadda ubangiji yake bayyana mana ya qawmi inni akhafu alaykum yawmat tanadi ya ku mutane na ina ji muku tsoron ranar kira wace ce ranar kira ranar da ubangiji zai kirayi kowa da kowa kowa yanzu tarkoi tarkoi a darul arbul mahjar amma kowa hisabin shi yake cewa to wannan ramcin ba wai a ce wa inna mutu ba an yanke ya sun dawo kalkashin iyali na ba a'a na bada shi ne zuwa ga ranar da ubangiji zai kirayi kowa da kowa yake cewa aqratuhu Allah ala i'timati wannan garkattawa na bada ta ramce akan yarda ta na yarda na amunta na bada fi sabilillahi a matsayin ramce yake cewa bi qawmi minna ba wanda ya tirsasa ni ya tilasta ni akan lalle sai na bada ta matsayin ramce ganin dama ta ce yarda ta ce na bada ta ramce ga ubangiji wala irtidadi ko babu dawowa akan wannan ramcen da na bada yake cewa illa raja'a dhifi fil mi'adi sai dai abinda nake gurata akan wannan ramcen da na bada ubangiji ya lullumka mini shi ranar sakamako ranar da za a maiwa kowa sakamakon shi yake cewa fartahili bin nafsi wal auladi abinda nake so da ke yake ummar dahda ke huta ke bar wannan garkar da ke da iyanki wal birru la shakka fa khairun zadu yake cewa duk wani abu na biyayya da bawa zai yi ba makawa wallahi shine guzuri wanda yake mai shine guzuri wanda yake alkhairin mafi alkhairin guzuri duk wani abin da zaka bada fi sabilillahi to wannan shine mafi alkhairin guzuri shi kuma ubangiji kullun bayyana mana yake yi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guzuri saboda babu wani abu wanda zai ma bawa gata a rayuwar shi ta gobe kiyama kamar guzuri da zai yi mafi alkhairin shi tsoron Allah a rayuwar shi ta nan duniya duk abin da zaka aiwatar ka hararo dan ma zaka yi shi kuma me kake nema akan abin da zaka aikata in alkhairi ne zai sakanta maka da mafi alkhairin shi in ya kasance sharri ne ka riba girman ubangiji ka gani ya dace wannan ubangijin da ya maka wannan ni'imai ya maka kaza ya maka kaza kai huto na huto akan bayan ka tabbatar ka sani da wannan abin ya haramta maka aikata ka aikata shi shi babu wani guzuri wanda baba zai a rayuwar shi kuma wallahi yaji tsoron ubangiji rayuwar mu ta duniya kullum malamai suna wasafa mana khasatan malaman zuhudu suke cewa ho duniyan nan ka dauka ga gani duk lokacin da alqur'ani zai bayyana maka mas'ala ta duniya to zai nuna maka ba komai bace ba innamal hayatu dunya lahun wa la'ibun wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad wasanni ne warji ne haka manzo Allah yake ad-dunya mal'unatun wa mal'unun wa ma fiha illa zikrullahi wa ma walaha duniyan nan tsinan naci da abin da yake cikin ta a tsine yake kurum sai ambaton Allah da abin da yake kamantacce ne da ambaton ubangiji haka gani mun ba da dukkan rayuwar mu akan neman duniyar da suke cewa idan ka dauka aka ce maka azzad wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa shike nuna maka lalle rayuwar mu ta nan duniya bulaguro ne muka dauka kuma wannan bulaguron labudda sai mun isa kowa sai ya isa zuwa ga makura shi ya kai gici yake cewa to ka dauka rayuwarka ta nan duniya wani mai hankali ne zai tashi yace daga nan zai tafiye yini guda bai dauki guzuri ba idan baka dauka ba ko sai a dauke ka a matsayin mahaukaci yanzu ai kai bulaguro baka da guzuri shi kuma wannan bulaguron da zaka yi na rayuwarka ta duniya tahiya zaka yi ka dawo rubama ya kasance inda zaka tafi wurin ƴan uwanka ne ko wurin mutanen da suka yi soyayya san ka ne akan inda ka bari can kuma idan ka tafi babu hirar dawo ba kine ina hidacewa kama kanka guzuri wallahi rayuwar duniyar nan ku kai guzuri a ran rayuwarka ta duniya saboda gobe kiyama Ali ibn Abi Talib wata rana an rawaito yazo gaban kabari zai shiga makabarta sai yake cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku yace ya ku waɗanda kuke al-muwahhishin wanda aka kadaitar da ku a cikin rayuwar duniya waye zai so ya tafi me da kaba makabarta fa da shi ya me da makabarta wurin yi rashin a kai ka aka binne ka an kare da kai ba wanda yake gurin ya tafi in ba wanda tilasta kasance me bai tafi ziyarce ka ba yake cewa kun zamanto a gaban mu mu kuma mun za mu biyo bayan ku insha Allah sai yake cewa ya kuma abuta wannan kabarin matan da kuka bari an riga an aurar da su an riga an aure su yake cewa kuma gidajen da kuka gina na alhurma an riga an shige su dukiya an riga an raba ta yace wannan shine labarin da zamu iya ba ku yace ku kuma wani labari za ku ba Ali ibn Abi Talib ya juyo gaban waɗanda yake tare da su yake ce musu ba wani labari da za su iya ba mu kasance musu su yi mana bayani akan lalle mafi alkhairu buzuri da za ka mata a ce murka shi shi ne shi tsufan mabanki shi inda za su taso wallahi tallahi da sun faɗi mana haka ku yi kokari ku yi guzuri ku yi tanadi tanadin da zai sanya ku samu aminci a rayuwarku ta barzakh ku samu aminci a rayuwarku ta gobe kiyama yi kokari mu yi wa kanmu guzuri to wannan ba wani lokaci wanda aka riga ya aka rubuta maka aka sanar maka aka ce maka ga lokacin da za ka yi su haka ka tambaye kanka wani guzuri kai inda Allah ya amshi ranka a yau wani abu ne wanda zaka miƙa wa Ubangiji ya kalla da idan rahama ya maka rahama kusan wallahi tallahi ban wada kuma abinda muke aiwatarwa abu ne wanda yake wajibi sai mun yi wa Ubangiji kuma bayan shi menene muka yi wanda Ubangiji wanda zai mana gata a gobe kiyama yi kokari mu yi wa kanmu guzuri in muka tafi mun tafi abu ne wanda yake khalidan fiha illa ma sha'a rabbuk in aka shiga gidan aljanna madawwama kuke a cikin ta in aka shiga gidan wuta madawwama ake a cikin ta sai abinda ubangijinka ya ga dama wanda ya nuface shi da samun alkhairi ya hutar da shi ya maida shi gidan aljanna shi kuma a ce maka kayi ne guda ko kayi awa daya ko kayi segundu goma a cikin wutar jahannama ba bara'in da ya kai wannan wa inna yawmal 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu yini dai a gaban ubangijinka a gun ubangijinka kamar shekara dubu ce wanda kuke lissafawa Allah kiyaye shi ne nan Abu Dahdah yake ce mata wal birru la shakka fa khairun zawi duk wani abu na biyayya wanda bawa zai to ya tabbata guzuri ne mafi alkhairun guzuri wanda yayi wa kanshi da haka mu yi kokari mu yi wa Ubangiji abinda mu ma kanmu mun sani Ubangiji mu ya karba kuma Ubangiji mu zai shiga mu zai sanya mu gidan aljanna da abinda muka aiwatar yake cewa qaddamahul mar'u ila al-mi'ad wannan guzurin da mutum da yi mafi alkhairin ayyuka na aiki ne mafi alkhairin ayyuka kyakkyawan ayyuka wanda bawa yake aikatawa yake cewa shine abinda bawa zai miƙa wa Ubangiji a gobe kiyama da shine zai yi maka sakayya da shine Ubangiji zai kalle ka da idan rahama yace lalle wani ya yi kokarta ku yi da shi gidan aljanna wallahi tallahi faman zuhziha 'ala an-nar wa udkhila al-jannata faqad faz duk wanda Ubangiji ya tsiratar da shi da shiga wutar jahannama ya sanya shi gidan aljanna to wanda ba wani mutum wanda ya kai shi samun dace samun tsira a rayuwar shi ta yau da ta gobe kiyama haka mu yi kokari mu yi wa kanmu ba wani wanda zai yi maka kai ya kamata ka tsaya kamar kanka karatun tamusu ka yi wa kanka ku dai ka ku gani imani ya kai imani ya shi aya guda daya ga abinda Ubangiji yake wa zai bani ramci ni kuma in maida mai da mafi alkhairin shi a gobe kiyama yace ya dauki abin da gare shi mafi soyayyo duke shi ya bada me ka bada me ka ba wa Ubangiji a cikin Ubangiji ya baka a cikin abinda Ubangiji ya arsta ka da shi me ka bashi a matsayin ramci me ka bashi dan daukaka kalmar la ilaha illallah me ka bashi dan tahiyyar da wannan addinin Allah da tarbiyyar قالت ام الدحداح سي ام الدحداح تكي تشيوا ربح بيعك ان جماعه تا غري
ba wai dan me yasa ya ka bada ba, to in ka bada mu me za mu ci, dan me yasa ya ka dauki garkar da ta gogonar da ta yi muhimmanci a wurin ka, ka dauka ka bada fi sabilillah, ka bai wa Allah ramci, ai da wancan marakin ka bada ramci. Kai tsaye ta ce rabuha bai'uka, ai wannan cinikin da kai da kai da Ubangiji, wallahi tallahi ka samu riba a kan shi. Barakallahu laka fi mashtarita, Allah ya albarka a cikin abin da ka saya. Ai inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna, sai da sayarwa ce ake yi da mu da Ubangiji a matsayinka na mumuni, ka bada rayuwarka Allah ya baka gidan aljanna, ka bada dukiyarka Allah baka gidan aljanna. Shine take ce mai wannan kasuwancin da kai Abu Dahda, wallahi tallahi Allah ya albarka a cikin kuma Allah sun ya ka tabbas ka samu riba a cikin wannan kasuwancin naka. Suba ajabatu Abu Dahda wa Aisha taqul, sannan ta bashi amsa ita ma ta sako waka take wadi take cewa basharaka Allahu bi khairin wa farhin misluka adda ma ladayhi wa nasah qad matta Allahu iyali wa madah bil ajwati sawda'i wal zahru al balah wal 'abdu sa'a wa lahu ma kada tulal layali wa 'alayhi mashtarah, take cewa basharaka Allahu bi khairin wa farhin, ya kai masoyina ya kai mijina Allah ya maka albishir da alkhairi da abin da zai ta da maka ranka, misluka adda maladayhi wa nasah, kwatankwatinka ne ya kamata a ce ya bada abin da gare shi mafi soyuwa dukiyar shi, kuma yi nasiha yi galbi dan waɗanda suke baya su dauki da abin da dama Ubangiji ya baka, dama na shi ka mai dame ka bashi a matsayin da mace ko ka bashi fi sabilillahi, shi kuma ya baka gidan aljanna. Take cewa qad matta Allahu iyali wa manah, tabbas Allah ya dadada wa iyalina da kai da diyanka da ni in, Allah ya dada damara wa manaha kuma ya bamu bil ajwati sauda da ajwa, baka ajwa, ajwa shine dabinan garin Madina wanda hadisai ingantattu sun tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa duk wanda ya wari gari yace ajwa guda bakwai, diyan ko dan dan dabinan ajwa guda bakwai, to wannan mutumin Allah ya riga ya sha makance shi da tsaki, dukkan wani sun musamman da sihiri da za a mai ba shi baya tuba shi. Hadisi ne ingantacce a cikin sahihain Bukhari da Muslim duka sun tabbata shi. Haka Aisha in an kawo mata mutum tana cewa ku ba shi ku yi kwana bakwai da sahiya kullun da sassahe lauka mun yace wani abu ku ba shi ajuwa, kuma ajuwar nan tana hada da kashin hankali tana kaskar yadda dukkan wani tututtuka ma da maza a ci ta sassahe lauka kamun a wannan kamun a cikin mai. Hadisi ingantattu sun tabbata akan mas'ala ta ajuwa, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ajuwan ma kala biyu ce, da kwai addamira da kwai alfauj wanda ake samun ta alawali, ita ma kala biyu ce mafi yawa. Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana yace al'aliya wanda take can alawali, idan ka dauki inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a garin Madina, idan ka dauki alawali bangaren idan zaka tayi Quba zaka ga itacen dabinunnuka, to wannan ita ce ake kira da al'aliya, ajuwa al'aliya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a ci a nemi irin ta a ci kamun a wayi gari kamun da sahi kamun a ci wani abu, tana maganin san tana maganin sihiri da wani abubuwa. To shine take cewa Allah ya dadada mana, Allah ya dadada mana da ni da iyallaina ya bamu al'ashwatu sauda, yake cewa wazharul balah, azharul balah shine ɗan maga, maga ai mun sani tana hutuwa da huri, to shine yake ciranta azharul balah, yake cewa Allah ya bamu ga ajuwa ga ɗiyan maga, da zanan muna dadaduwa da su mu tira mu ci mu saida, yake cewa wal abdu sa'a wa lahu ma kada, to ka sani ma ya kai Abu Dahda bawa duk inda yake yana kokari ne iya kokarin shi kai wa Allah, wa lahu ma kada iya wahalar da ka samu yutululul layali wa alaihi mashara, iya wahalar da kai tsawon daranka ka tashi kai wa Ubangiji, kuma abinda ka girbo da shi ne Ubangiji zai saka ta maka. Innam ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن wannan sheke tabbatar mana duk wanda yake neman lahira to tilas sai yayi sa'i, sai kai tattaki ka neme ta ido alike ka tashi da dare abinda gare ka ka bada, in an ce jihadi ka dai ka bada ranka, wannan shine wanda zai samu abinda Ubangiji ya tanada na wanda ko abubuwan da Ubangiji ya alƙawari za a samu a gobe kiyama. Allah da ya tarda mu. malai yace summa aqbalatu ummu dahda ala subyanha takhrul ma fi afwahihim kai tsaye da yazo ya bata albishir ta mai da mai amsa da abin da ya bata albishir kai tsaye ta tafi wurin diyanta takhruju ma fi afwahihim duk abin da yake cikin bakin su tana hutar da shi na daga wannan ajuwa na daga wannan diyan maga wa tanfudu ma fi akmamihim kuma tana zazzage abin da yake aljihunan su hatta afdat ila al-ahil al-akhar har sai da suka fita suka bar wannan garkar suka koma ɗaya garkar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rike ta don ta kasance musu girki ko ta kasance musu madogara a rayuwarsa ta yau da gobe. A gani menene an dauki dukiya an ba da fi sabilillahi dan haka wannan ba tamu bace ba duk abin da yara ma yake bakin su ta zazzage wannan na Allah ne ba namu bane ba ba ma da haƙƙin ba ma da hurumin mutunci saboda an riga an baiwa Allah. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai yake cewa kam min izqin raddah yake cewa nawa daga cikin al-izq abinda ake cewa al-izq shine iccen dabinan da abinda da iccen dabinan da abinda yake dauke da shi ar-raddah shi shine uwayen dabino masu girma yake cewa nawa daga uwayen dabino masu girma da abinda suke dauke da su wadahu faya kuma da gida wanda yake mai wadi yalwataccen gida tunda gidan shi a cikin garkan yake bi abin dahda wanda abin dahda ya dauka ya bada fi sabilillah وكما قدم ثابت بن الدحداء كل ما يملك لله ما لا يجي cewa kamar yanda sabit ya dauki duk abin da ya mallaka ya bada fi sabilillah faqad jaa yawmun qaddama fihi nafsuhu lillah aidan wata wani yini yazo kuma sabit ya dauki dukkan gangan jikin shi ya bada ta fi sabilillah dan dauka kalmar la ilaha illallah kaga wannan mutanen sheke nuna mana su gwada magurin su ya zaya a samu gidan aljanna sun bada dukiyar su sun bada rayukan su kuma wannan su ne waɗanda ubangiji kullun yake yaba waɗanda suka dauki dukiyoyin su suka bada gangunan jikin su kurun ba dan komi ba dan dauka kalmar la ilaha illallah malan zai ba mu labarin abin da ya wakana a ranar yake ku fito malan yace kana yawm wahdun mustahiman bil durusi mustahiman bil durusi ilahiyya ranar da aka yi yakin Uhud rana ce wadda take cike da wa'ansu darrarsu suka wanda ubangiji ya lakana wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hashima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rasul qa'id manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagoran wannan yakin na Uhud a'adda khuttat ad-difa' wal hujum shi ya tsara yanda filan wanda ya kamata a kai dauki kuma da filan wanda ya kamata a samu a kare runduna ta musulmai ad-difa shine kariya al-hujum shine kai farmaki wa'ahidahu bi rijalihi alla yukhalifu lahu amra kuma ya dau alƙawari da shi da sojawan shi da shi da sahabban shi kada idan ya zartar da hukunci wani ya warware al'umarin da ya bada walakin li hikmatin uliya khalafa ar-rumatu al-khamsuna alladhina safarahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi zagratin bil jabal amrahu sai dai dan wata hikima wadda hikima ce mafi daukakiya wa mafi hikima ce wadda take madaukakiya khalafa ar-rumatu al-khamsuna wa innan masu kibiya guda 50 wanda aka dora su jabalur rumat sun saba al'umurnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora saman wannan ya zabi mutane 50 wannan mutanen 50 dukkan su masu kibiya ne dukkan su wanda suke da dadin hannu ne bangaren kibiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku hawo saman wannan dutsen in ya halin yaki ya kai ya kawo kada ku sake ku sauka sawa'un muna da nasara ko an yi nasara akan kowanne da ya sake ya sauka amma dai don wata hikima madaukakiya ubangiji sai ya kaddara wa'annan wanda suke saman dutsen nan suka saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa usiba ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi hazimatin min faja'a sai aka samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cin nasara akan su sabanin ko albarkacin wannan sabon umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ghairu mutawaqqi'a wannan cin nasara da aka samu akan su ba su taba tunanin abin nan zai kasance haka ba shi kuma sa albarkacin sabawa umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul ahzab fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ka shedinku ga wanda suke saba umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tusibahum fitnatun ku wata wata fitina ta zo ta same su aw yusibahum adhabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ta zo ta cin musu kai tsaye da suka saba yanda yanayin yakin ya kasance da kai Khalid ibn Walid lokacin da suka zo yana gehen dutsen nan yace wallahi tallahi ya rantse da ubangijin Ka'aba madaba mutanen nan suna saman dutsen nan ba su ba samun nasara akan yakin nan saboda ya san tiktakin yaki ya san yanda yaki yake tafiya ya tabbatar da lalle wanda ya dora wannan fulayin masani ne iya sani akan yaki ana lallasa musu aya a hannu sun ci takare dukkansu duk yawan su wurin 1000 da wani abu sun ci takare wurin 3000 sun ci takare sun juya baya kai tsaye waɗanda suke saman dutse sai suka fara cewa to gashi can kuma waɗanda suke kasa suna fasar da ganima to tunda suna fasar da ganima ya za a yi banda mu ma mu sauka mu dauki ganimar mu ɗaya daga cikinsu ya ce ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu jagoransu ga yanda aka umarce mu in ya halin yaki ya kasance kada mu sauko dan haka kowa ya tsaya kada ku sauko fasbutu kuma suka ce a ai ba wannan hira an yi nasara an kare yaki sun tsaye ne sun ci takare kuma a ce kiwo yayi iso ta gaba kai tsaye abin da yawa aka fara lallasawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aya a hannu da wanda suke daukan ganima da wanda suka sabgo daukan ganima dukkan su aka fara kai musu dauki shi ne malam zai ba mu fahimci bayan gashi nan Khalid ya tabbatar waɗanda suke saman dutsen nan sun sabko kuma gashi nan ya kewayo an fara lallasawa musulmai aya a hannu yake cewa had a wannan halin mushrikai suka yi yunkurin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama himma sukurmi ya za a yi a ida sa a yi bugo ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga an ce babu shi to addinin musulunci nan ya kare hatta zanna al-mushrikuna annahu sallallahu alaihi wasallama qutila har sai da mushrikai suka yi zatar a yanda dai aka lallasawa sahabban manzon Allah aya a hannu shi ma manzon Allah an kagare da shi tunda an yi zakar an kare da shi a lokacin da wa asha'u zalika baina al-muslimina sai suka fara shelantawa suka fara jita-jita a cikin rindaya ta musulmai ai an kashe Muhammad sallallahu alaihi wasallama inda Muhammadin kar kutila lalle Muhammad an kashe shi a wannan yakin tunda gashi nan kowa ya gani ra'ayin aini ana lallasawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aya a hannu ba dan koyi ba suka yada a cikin runduna ta musulmai an kashe Muhammad liyunalu min azaimihi dan su karya musu guyuwa irin himmar da gare su to jagoran yaki ba an riga ya an kari an kashe shi ai ba a ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake jagorantar yakin ba ko irin ɗan karamar runduna aka ce komandan in an kashe to shikenan ma an raunana ku yake cewa wali yasbitu min himamihim diddan su raunanar da himmar da gare su sun mutu dan neman gidan aljanna to yanzu an ce an kashe Muhammad kenan himmar da gare su a raunanar da ita yake cewa wali yarduhum ala dini wali yarduhum ala dinihim in istata'u kuma su mayar da su akan tsohon addinin su madama sun samu ikon su mayar da su akan tsohon addinin su shine botan gumaka walakin al muslimuna كانوا أثبت جنانا رغم مرارة الهزيمة سيدي الحمد لله مسلمي أو النغال دسك سامكا أنا أنت ناموس آياء هنو كانوا أثبت جنانا سنك سنتي زكاة تنسو أتبتتك كما رغم مرارة الهزيمة ودد أنت ناموس آياء هنو دأكي سنتبتت زكاة تنسو سنسن ونن متاد سكي كو ونن يكن دسكي سنعي ندن الله كما سنعني من يرش كما سنعني من جدن الجنة ورغم كثرة الشهداء kuma duk da yawan musulmai ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka gani a ƙasa wanda aka kashe su suna matsayin shahidai gashi nan dan uwanka an kashe an ce Muhammad an kashe shi a lokacin nan ne aka shiga cikin halin imwa halin haulai wa an shiga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci takari suka arci shi kuma mun sani yanda ubangiji ya bayyana wa mani wallahi yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah idan dai aka zo aka dauki takobi abukan adawa a gaban ka to babu hirarka ta kabe babu hirarka arci duk wanda kai arci to wannan idan mutuwa ta sama shi a wannan ta kama shi ko mutuwa ta same shi a wannan halin to yana cikin hushin ubangiji wanda zai juya baya sai dai wanda duddan ya sake dauko da marani duddan ya sake wata dubara ce duddan ya kawo dauki akan abukan adawa to wannan an bashi dama amma dai dan tsoro mutun ya juya baya to wannan kai tsaye kana juya baya kana cikin hushin ubangiji da Allah zai kaddara maka wani ya aiko wani mashi yake yi da sa da kai doka masa kana cikin wanda ubangiji suke yake hushi da su to a wannan halin an shiga halin haƙulai an shiga halin rudani malam yake cewa fa waqafa sabitun bin dahdah sabit dan dahdah sai ya tsaya yunadi bi sautin jaljal yana kira da babban murya ko sautin jalilun murya wadda take mai kakkauran murya fi kulli arja'il jabali a dukkan sansan wannan dutse wanda dutse ne jabalun rumat yake cewa yana cewa ya ma'ashar al-ansar ya ku taron mutanen garin Madina wanda suka dauki bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka yi hijira daga garin Makka ilayya ku zo zuwa gare ni inna muhammadan in kana muhammadun qad qutila lalle ku sani koda an ce wai muhammad an riga ya an kashe shi fa inna allaha hayyun la yamut lalle Allah a raye yake baya mutuwa al'amarin nan ba muhammad muke yiwa ba Allah muke yiwa haka wannan abin ya wakana lokacin da muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya karbi rayuwar shi Umar yace kai ku tsaya ha ummi muku fa ya za a yi a ce manzon Allah masoyin shi a ce ubangiji ya dauki ran shi an nan masala ce wanda hankali ba ya kawo ta ba dan haka ya zare ta ko yace duk wanda ya sake cewa muhammad ya mutu Allah ya zai mutun ne be da soyayyar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yardar su da shi imanin su da shi lokacin nan an yi katari Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya ga musalla ya leka cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani da dama ashe saukin mutuwa ne yace bari ya koma gida ya taya kimtsa ya saki dawowa kafin lokacin sallah sai dan ake he kai me ai Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya zo ya tarar da su cikin masallaci kowa ya tarkwaitar wai ba wanda ya isa ya daga baki ga Umar ya zo ya tsaya da ya zare takobi ya shiga ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ɗakin da ya shirya ya leka ya tabbatar da lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya zo cikin masallaci yake karanta musu ya musu khutuba ya karanta musu wannan aya wa Muhammadun illa rasulun qarqalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu ash-shakirin umar yake cewa da naji wannan aya sai ni tunanin kamar yanzu ne aka sabkar da ita na riga ina mance ta ma a cikin alqur'ani saboda abin da ya hutsa mini kai ya zai a ce muhammad ya rasu shi muhammad bai kasance ba wani ɗaya daga cikin ku ba illa muhammadun qad khalat min qablihi ar-rusul illa manzo ne kuma kamun ai muhammad an yi wasu manzanni wanda suka gabace shi shin idan ubangiji ya dauki ranci ko kuma idan wani abu ya zo aka kashe muhammad in qalabtum ala aqabikum shin za ku bar addinin ku koma ku maida bayan har ku maida hannun riga baya ku dawo kan addinin ku na iyaye da kakanni yake cewa to ku saurara wa man yanqaliba ala aqibihi falan yadurra allaha shay'a duk wanda ya koma kan guyoyin shi kan tsohon addinin shi to tabbas ba zai cutar da Allah ba kan shi ya cuta ya san ya duk abin da ka aiwatar a cikin wannan addinin na musulunci sawa'un ka kyautata ko ka ki kyautatawa kanka kai yiwa ma yafa'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum Allah me zai yi azabtar da kai me zai kaka mai a cikin azabtar da kai me zai rage mai idan ya azabtar da kai kurin ku gode ne ku yi imani da shi ku yi abin da ya dace shi kuma insha Allah zai sanya ku gidan aljanna ba wani abin da zai kara mai ya arzuta ka ba abin da zai ce mai haka ya sanya ka gidan aljanna ba abin da zai ce mai ya azabta ba abin da zai fi kai kai dai kanka ne idan kai man amila salihan fa li nafsi wa man asa'a fa alaiha duk wanda ya nagari dan kanshi duk wanda ya saba dankan shi
amma rabbuka bi sallamin lil alamin ubangijinka dai ba azzalumin bawa bane ba abinda kai dai shine sa sakanta maka shine ibnu qayyim a cikin al-fawaid yake kawowa yake cewa ai ubangijin nan
yana da ikon ya zalunce ka yana iya waye zalunce ka amma dai sai ya dora wa kanshi wata sifa ta adalci na ƙarya ce wani bawa yazo yace an zalunce shi baya yiwa ba a zalunci wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta bawa ko so daya abinda bai kai dan a tabbatar maka ba a zalunce ka ba daukan littafin ka zai amika maka a ce maka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka ya isa ka yi wa kanka hisabi duk dan karkace ma wai an zalunce ka shine nan yake ce mana tabbas ga abin da yake kana lalle Muhammad idan an kashe shi cin za ku koma kan addinin ku yake cewa in kana Muhammadun qad qutila lalle in kana Muhammadun qad qutila da Muhammad in kana Muhammadun qad qutila idan ya kasance Muhammad an kashe shi fa inna Allah hayyul la yamutu tabbas Allah rayayye ne baya mutuwa faqatilu ala dinikum faqatilu an dinikum dan haka ku yaki dan addinin ku ku yaki dan Allah dan addinin ku dan dauka kalmar la ilaha illallah ba Muhammad kuke yiwa ba idan an ce an kashe shi ba wai komawa za ku yi akan gurin ku ba za ku tabbata ne akan wannan addinin wa ma in farda min nidaihi bai gushe bai yana kira ba zuwa lokacin da ya gama kiran shi hatta nahada ila nafarin min al-ansar har sai da wa'ansu tawaga daga cikin mutanen garin Madina suka zabura suka iso zuwa gare shi wara'u yuqatiluna al-mushrikina fi istimadatin wa istibsalin suka zo suke yaƙar mushrikai fi istimadatin da gurin mutuwa gurin samun shahada shine al-istimata suna masu gurin su samu shahada wasu misali kuma suna masu nuna dukkan wata bajinta nuna dukkan wata jarumta wurin yakinsa da suke yi ko yakin mushrikai da suke walakin nahum kanu sai dai sun kasance fi mawajahati jayshin kasifis silahi sun kasance suna huskantar wata runduna wanda suke da makamai masu yauni makamai masu yawa ya taqaddamu Khalid bin Walid wannan runduna wanda yake gabati akan ta shine Khalid bin Walid wane ne Khalid bin Walid can baya a ma'arakatul yamama haka ma'arakatul yarmuka haka ma'arakatul qadisiyya duka da muka zana mun yi bayani akan wane ne Khalid Khalid a tarihi duk na duniya da ake yi babu wa'ansu mutane wanda suka shiga yaki suka huta lamun lahiya suka samu nasara in ba mutane guda biyu ba shine Genghis Khan baban wa'inda ko a wannan al-maghula wanda suka hayyaci musulmai wani lokacin da musulmai suka koma abinda suka koma karkashin daulatul abbasiyya karshen daula abbasiyya 633 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun koma abinda suka koma karkashin Abdul Nasir ko Nasiruddin khalifa na karshe na daula abbasiyya wanda karshe dan ya kubutar da jinin musulmai shi kuma dama la yaqubuna fi mu'minin illa wala zimma alqawlin dama su musun ba alqawli ba to almagul wa'ansu tawaga ce wanda ubangiji ya sune yan mongoli aka same su da ƙananan idanuwansu wanda ubangiji wanda har ba wa'ansu malamai sai suke cewa wannan su sune ya juje da majuja amma da wadawa kenan jaye kurum wa'ansu mutane ne wanda ubangiji wanda ya sako su duddan ya daidaita wa musulmai sako saboda bannin da ake yi a saman doron kasa ta huce hankali ana tuciyar musulmai ana tuciyar daula islamiyya amma dai mutane sun koma abin da suka koma a lokacin nan suka taho kuma karshe Allah ya kaddara su ma da yawa daga cikin su suka musulunta suka zamanto karkashin daula duk da a lokacin nan babu wata daula wadda take tsayuwa bayan yankewar daular abbasiyya karkashin ko rushewar daular abbasiyya a hannayensu kurum sai aka koma kuma mulukun qawaif kowanne kurum zai kasance ya ja bangaren shi ko inda wani khalifa ya ayyana shi ya kasance hakimi a wurin sai ya ayyana kanshi sarki ya ce wannan wurin daga nan zuwa wuri kaza duka na shiga kuma ringa kokarin wani dan uwan shi musulmai ya ringa neman ya yake shi din wannan daula ta koma karkashin shi abu ne wanda a tarihi idan kana karanta zaka gani ba mu kyautata wa kawunan mu ba a wannan lokacin haka shi kuma da Khalid bin Walid shi ma bai taɓa shiga yaki ba aka ci shi da aka samu nasara a kan shi ba duk yakin da yake shiga kurum sai ya samu nasara hatta da lokacin da Umar ya cire shi wannan ma'araka ta al-yamama ce afwan ba yamama ba qadisiya iyar muka afwan lokacin da Umar ya aika wasiqa yace ya cire Khalid ba don komi ba saboda kadda wai musulmai su rudu su ce a'a wai kurum in dai da Khalid kurum bai yi wa ayi nasara akan su dalilin haka diddan Umar ya saita wa musulmai imanin su san damma innal ala in me ubangiji yake bayyana mana a cikin al-imran ala in ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحميد تبس نصر تناور الله مدوككي وانده يكي ميون قوليا وانده يتنتنت أبو ديبي تودي دنكسر وانده هكا يدو كيتي عو عبد الله بن عمر أم عمرو بن العاص يا أمشي جاورنتي أنا تنياني دو سيكر دتزو يتي تو أيبا تريش بز أيبا إنزا أتيا إيدا سيد أكزو أكتي تو غا تكر دا تاوزو أنغا مياكي يتي الحمد لله ممنا نزممك مبايا haka ake shiga yaki amma dai Khalid yana nan a ce to zo ba da gudunmuwanka wani plan ya kamata a dora ya dora kuma a samu nasara wannan kuma duka baiwa ce ta ubangiji kowa da irin muhibbar da Allah yake bashi yake cewa to lokacin da suka zo suka muwajahanci mushrikai Khalid yana cikin su kamun ya musulunta yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa sun musu yawa kuma da makabbai wanda suke masu yawa kuma kalkashin runduna ta Khalid bin Walid yake cewa wa Amr ibn al-As da Amr ibn al-As shi ma babban yana ɗaya daga cikin bahaya doki na Qurayshawa kamun ya musulunta wa Ikrima bin Abi Jahl da Ikrima dan Abi Jahl shi ma yana cikin mahaya doki na Qurayshawa wa Dirar bin al-Khattab dan uwa ga Umar bin Khattab Dirar shi ma yana cikin wannan runduna ko yaunan tawaga wadda su sabit suka muwajahance su da sauran ansar yake cewa fa dara qitalun anifun bain al-ansar wal mushrikin sai wani yaki wanda yake na huce gona da iri ya yawa kanin tsankanin wa'annan tawaga ta al-ansar da tawaga ta mushrikai kalkashin Khalid bin Walid baida anna Khalid tamakkana min an yad'a sabit bin al-daha lidda antahi an kai an kawo kowa yayi iyakacin kokarin shi sai ga Khalid nan ya soke sabit bin al-daha yabda Allah shi tabbata a gare shi ko yarda Allah shi tabbata a gare shi dukkan su kisanya al-islamu yajubbu ma qablahu musulunci yana shahi duk abin da ya riga ya wakana kaga ni ya bayyana mana sabin Khalid bin Walid ya bayyana mana Amr bin al-As akwai hadisi Amr bin al-As lokacin da Allah ya kawo mutuwa yana kwance a saman shugudar shi ya juyo yake cewa Abdullah bin Amr bin al-As yake cewa ya Abdullah yace rayuwata za a dora ta akan mataki guda uku ne yace mataki na farko yace wallahi tallahi da Allah ya kaddara mana mutuwa to mun sani mu ne manyan ƴan gidan wuta sai da abinda zai hana mu shiga gidan wuta yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo an aiko shi a cikin mu yace na waye gari ba wanda na tsala ba wanda nake kiyamata kamar Muhammad yace kuma na dau alwashi dirrin da Allah ya hada ni da shi ina iya cin me yace wallahi sai na kashe shi yace rayuwar da muke kenan a cikin garin Makka ai Amr bin al-As yana ɗaya daga cikin waɗanda lokacin zarsu Ja'far suka ta yi hijira garin Habasha aka tura su su ta yi su bido su sun nuna iya adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna iya adawa ga addinin musulunci Khalid ne bai da wata sabiqa na cutar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama didda diyakin da ake yana kawo gudunmuwa yakin Badar bai samu bata hiya ba amma da yakin Uhud ya zo ya samu ta hiya kuma albarkace shi aka samu nasara game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai sai Amr bin al-As sun cutar iya cutarwa yake cewa wallahi tallahi fa in mittu ala dalik yake cewa wallahi da Allah ya dauki raina a cikin wannan halin yake cewa to mu ne samarin gida gidan wuta dan ba abinda zai hana mu shiga gidan wutar jahannama yake cewa mataki na biyu a cikin rayuwata shi shine kai tsaye Allah sai ya nufaci shari'a da ni da zogun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan abinda na aikata na cutar da shi na cutar da sahabban shi na cutar da addinin musulunci yace da na zogun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nace me bani ba na hannayenka in maka mubaya wani abu ya kai game da mai kira ya ga wanda yake kira ya ce ya aminta ya shigo cikin wannan addinin na musulunci yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani hannayen shi yace hazzan me ka me sai na janye hannu ka sai na tuno da abin da aikar da na ma addinin musulunci yace ka muna alƙawari ya Muhammad da ubangiji na zai gafarta mini duk abin da na yi wutar a baya sai yake ce ya Amr ala ta'rif anna al-islam yashubbu ma qablahu wa fi riwayatina yahdumu ma qablahu shin ya kai samar baka sani ba musulunci yana rushe duk abinda aka riga aka aikata a baya ba a wata riwaya yace yana goge duk abinda mutun ya riga ya aikata a baya ba yake cewa ne yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a yake cewa sai gashi nan bana iya hada huskata da huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda soyayyar da nake mai saboda kwarshin da gare shi yace wallahi tallahi da za a zo a ajiye ni a ce mun in siffanta huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi ban na iya faɗi maka yayi huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take saboda ban na iya hada ido na da idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda soyayya saboda kwarshin yake cewa wallahi na sani inda Allah ya mutuwa a cikin wannan halin yace wallahi tallahi gidan aljanna ita ce makomon saboda imani yanda ya ratsa zakatan su yanda suka ba da kawunan su ga Allah ga manzon shi yace sai gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaura Allah ya dauki bawan shi yace sai ya kasance mu ne manyan Qurayshawa mu ne manya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ake aikawo ake shirye rundana a dora mu saboda mun san mun iya mu ne jagorori a dora mu ne zan mu jagorantar rundana idan an ci gari a ce mana mu za mu wakilci ko mu za mu wakilci khalifan musulmai akan wannan a cikin wannan garin yake cewa shi ta kuma damu ma ka sani jagoranci idan aka baka ba lalle baka wange lafiya ba yake cewa to a wannan halin yace ba mu san baya hukumar mu take ba dalilin wannan jagorancin da aka bawo ba mu sani ba muna gidan aljanna ko kuma Allah zai kama mu da abin da jagorancin da aka bawo ka leka ka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka leka ka ga irin gwagwarmayar da ibada mutumin da shi ya bude garin Misra ya jagoranci garin Misra jiya tsangirancin da ake a Misra a wancan lokacin yanda daula yanda ta kafu a garin Misra ya zo ya karya ya jagoranta amma dai gashi ne yana cewa mun san bayan da halin boye yake ba amma dai za ka samu a cikin wani yana tabbatar wa kanshi yana ma kanshi lamar ya shiga gidan aljanna ko wani sakar yana cewa a'a mun lafunce maka gidan aljanna ko kuma a'a in ka gamu mun baka gidan aljanna ko kuma in dai muka zauna tare da kai shikenan zunubanka dukkan su ko inda suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a gafa a kankara muka sai musu zunubin su in ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa kankarar zunubai da su Abu Jahal aida sun riga ka shiga gidan aljanna Allah kiyaye mu yake cewa fadara qitalun anifun bainal ansar wal mushrikin yaki wanda yake mai tsanani yaki wanda yake na azu a gani ya wa kana tsankanin tawagata mutanen garin Madina da tawagata mushrikai bai da anna Khalid tamakkara min an yad'a Sabit bin Dahdha didda Khalid ya samu damar soke Sabit bin Dahdha bil ramh tare da mashin shi ta'natan nafidatan yake cewa wata suka ce wanda ya mai sai da ta shiga ta huta yake cewa waqa ala isriha mayitan akan wannan suka Sabit ya fadi yana matacce summa qutila jami'u man kanu ma'ahu min al-ansar sannan aka kashe duk waɗanda suka kasance tare da su daga cikin mutanen garin Madina duka waɗanda Sabit ya kiraya ku zo wannan misalan ba Muhammad ake yiwa ba Allah ake yiwa addini ake yiwa da haka ko da an kashe Muhammad kada ku ce wai wannan masalan ta ƙare yanzu ma aka fara dan haka ku zo mu ci gaba da inda aka dora inda aka tsaya suka zo dukkan su aka yi musu dukkan su aka kashe su yake cewa da tare waɗanda ya kiraya da shi dukkan su waɗannan manya-manyan gagga na Qurayshawa wanda da yawa daga cikin su musulunta suka yi musu wannan kisa da gilla yake cewa hunaka fi hidni jabal Uhud a inda aka kashe su a nan gindin dutsen Uhud yace tarqudu ajsadu shuhada'i hadhihi al-ma'raka inda ran wa'innan ko gangan cikin wa'innan shahidai wanda aka musu kisa a wannan yakin Uhud take hutawa arqad shi shine barci amma dai za a dauke shi bi ma'ana hutawa idan ka zo gehen masallacin wannan ko tsankanin jabal dutsen Uhud da shi jabal Rumat anan makwantan sai yake ana kiran shi makbaratul shuhada makwantan shahidai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama adatan idan an kashe mutum a yaki ya kasance matsayin shahidi ba daukar shi ake a kawo shi gida ba a nan ake yi musu rami a binne su kuma ana binne su ne a cikin jinin su kuma ana binne su ba tare da an musu wanka ba saboda za su tashi gobe kiyama wannan jinin nasu yana kamshin almiski kuma zai kasance musu shaida a gun ubangiji ake cewa wal qur'anu yubashshiruhum alqur'ani yana musu albashir yana bayyana musu wallazina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sani duk wanda aka kashe shi dan dauka kalmar la ilaha illallah tabbas tabbas Allah ba zai tuzar ta ayyukan shi ba sai hadihim wa yushliku balahum Allah zai shiryar da su kuma ya gyara musu nihinsu menene shine shiga gidan aljanna wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum kuma sai ya su gidan aljanna wanda ya sanar da su wacce ce menene gidan aljanna ya wasafa musu gidan aljanna abin da yake cikin gidan aljanna da irin dadi wanda bawa za ya samu a cikin gidan aljanna a cikin dai surar da wani zai ke bayyana mana masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min 'asalin musaffa wannan shine kadan daga cikin abubuwan da suke gidan aljanna wa yatufu alaihim mulidun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa kasin min ma'in wa yatufu alaihim ghilmanun wa yatufu alaihim mulidun wa yatufu alaihim ghilmanun wa yatufu alaihim mulidun mukhalladun idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manzura wa idha ra'ayta thumma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabar wa hullu asawir min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura inna ha'ula'i Allah kai Allah ita Allah bi kokari bi wa kan guzuri wanda zai sanya mu shiga gidan aljanna Allah ka karanta alqur'ani ka ji yadda ake wasafa maka abin da yake gidan cikin gidan aljanna kai ka tsaya maka hayyana a cikin kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana da Allah zai saukar da mata ɗaya daga cikin gurul ilmi ya saukar ba ita a saman duniyar nan mu kalle ta wallahi tallahi duk mai mulki sai ya bada mulkin shi akan wannan mata duk mai dukiya sai ya bada dukiyar shi akan wannan mata kai duk wani wanda ya san ya tanadi wani abu in qur'ani gare ka aka ce ka bada wallahi sai ka bada akan wannan mata zaka gani kowa hankalin shi ya dawo kanta an fitime mu akan ita kadai lakka yace wallahi tallahi to kuma kai kuma idan ka tafi ta yanzu a shirya maka su ya su cika su duka naka ne rabon kai akwai hadisin da har yanzu ina ta neman ya za in samu isnadin shi shin ingantacce ne ko ba ingantacce bane ba sauraron shi nayi a wani malami yana karantawa daga cikin malaman wannan yake cewa kowace mace dawo mun sani ai ubangiji idan matan mu na duniya idan sun aiwatar da ayyuka na gari ubangiji ya sanya su gidan aljanna Allah yana lullunka musu kyan insu saboda linkin da aka yi wa matan qurati zaka ga takata nan duniya kun shiga gidan aljanna zaka ranga yaron wani tun ba kowa ba yake cewa to kuma wannan matar daga ubangiji zai sanya mata kowace mata daga reka za a sanya mata mai mata hidima wasifa wanda za ta mata hidima daga cikin matan hurul ilmi guda 40 a matsayinka na mijinta kana da ita kana da wa'ansu guda 40 nawa gare ka 41 yake cewa da Allah zai yi da kai ka shiga gidan aljanna da matanka dukkan su guda hudu kowace tana da kalkashinta da kai 40 nawa gare ka 100 da nawa 120 ko 124 164 duka kai daya kuma gidan ya muku yawa aljannatu arduha ka ardis samai wal ard kamar hadin sama da kasa kaga har yanzu ba wanda yake taktan hadin sama da kasa nawa ne kai a ce hadin gida hadin da magaran kadai shine gidanka da cikin gidan aljanna ai ka san da kasha anan kana tahama akan kacin meter baka san ba ya aka yi da shi ba ka tsaye a maran kai rusu kai abin da zai baka damar gobe ka wunye lahiya ka shiga gidan aljanna Allah kai mu Allah kara da Allah ne Allah zai dace da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mai iyaye da kakannu da malamma Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya biya dukkan bukatunmu abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana ubangiji ya ƙara datar da mu akan zagine da mutse wurin aikata ayyuka nagari wanda za mu samu yardar ubangiji duk abinda zai sanya mu game da fushin ubangiji Allah ne santar da mu da shi Allah ya biya bukatunmu ya biya bukatun wanda suke bara a da a gurin mu ƴan uwa da abin da arziki
Allah mana albarka ya yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi albarka na daga ilimi na daga dukiya na daga kwanaka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai ɗan uwanmu ko ma'aikiya gare mu muna kana kwance bata da lafiya muna fatan a sanya ta cikin addu'a Allah ya ba ta sauki Allah sanya abinda ya hada ta da shi ya kasance mata kafara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك